Vendala Bashika Purnipa.
Sakataren gwamnatin tarayya babu cin lawan ya kwatanta jam'iyyar su ta APC a matsayin wani gida dake cike da barkwanci da abubuwan ban dariya. Jam'iyyar APC ta nemi hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC da ta sake shirya wani zabe na daban domin fitar da gwamnatin jihar Bayelsa. Har yanzu dai kalaman hamayya na ci gaba da giftawa tsakanin mabiya jam'iyyar PDP da kuma masu kare tafiyar gwamnatin jam'iyyar APC. Duka ta cikin wannan shiri hangen dala. Basu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jayan nake muku sallama ta cikin wannan shiri hangen dala shirin da kan karbi martani daga gidajen imanin siyasa tare da nazari kan abin da ya shafi shugabancin al'umma kai tsaye bisa tsari na demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin wannan kasa ya bayar da dama tsohon sakataren gwamnatin tarayya babu cir lawal ya kwatanta jam'iyyar sa ta APC a matsayin jam'iyya mai cike da abubuwan ban dariya a yayin zantawa da manema labarai lawal ya ce Adam Sosho Male shugaban jam'iyyar na kasa da magoya bayan sa ne suka dakatar da lawan Shu'aibu mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa da kuma Inuwa Abdulkadir mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa maso yamma an yi zargin da akwai wata jikakkiya tsakanin lawan Shu'aibu da Osho Male yayin da aka zargi Inuwa Abdulkadir da rashin goyon bayan jam'iyyar dukkanin su kafin a dakatar da su tsohon sakataren gwamnatin tarayyar ya ce abinda Osho Male ke yi sun samo asali ne daga yadda ƴan jam'iyyar na arewa suka yi watsi da damar su ta zaben shugabanni a jam'iyyar a dan haka Babacir Lawal ya ce jam'iyyar APC ta zama tamkar wata abin ban dariya saboda yadda ya zargi shugaban jam'iyyar na kasa Adam Sosho Male da rashin tuntubar mambobin kwamitin aikin jam'iyyar na kasa kafin yanke kowane hukunci Lawal ya kuma ce sau da dama mambobin kwamitin sukan yi korafi kan yadda shugaban jam'iyyar yake ware su wajen yanke hukunci wanda kuma ya ce ba shugaban jam'iyya ne kadai ke yanke hukunci ba kamata ya yi a ce yana shawara da kwamitin Babacir Lawal ya kuma kara da cewa na daga cikin amfanin mataimakan shugabannin jam'iyyar waɗanda suka fito daga yankuna daban-daban na fadin kasar nan a sanar da su kafin zartar da kowane irin hukunci wanda ya ce kaucewa hakan to tamkar danne musu wasu hakokinsu ne tsohon sakataren gwamnatin ya kuma ce matakar za a tafi a haka to babu wani katabus da kwamitin sasancin jam'iyyar wanda BC akan dake jagoranta zai yi Lawal ya kuma kara da cewa duk da Osho Male na iya bakin kokarinsa amma akwai buƙatar ya kara tashi tsaye don kara kawo gyara ga jam'iyyar dama dai ba yau faro ba kan yadda wasu ƴan jam'iyyar APC ke ta korafe-korafe kan yadda shugabancin jam'iyyar ke tafiya a wasu bangarorin wannan kasa ko a ƴan kwanakin nan ma dai sai da muka jiyo wasu matasan jam'iyyar da gudanar da zanga-zangar lumana a babban ofishin jam'iyyar na kasa dake Abuja kan yadda suke buƙatar shugaban jam'iyyar na kasa Adam Sosho Male ya yi murabus daga kan mukaminsa na shugabancin jam'iyyar bisa yadda suka ce ya gaza magance matsalolin cikin gidan jam'iyyar wanda hakan ya sanya jam'iyyar rasa wasu kujeru a wasu jihohin wannan kasa ga misali abinda ya faru a jihar Bayelsa da aka ce rashin kwakkwaran bincike kan sayi hancin takardun mataimakin dan takarar gwamnatin jam'iyyar APC ya sanya jam'iyyar rasa kujerar gwamnatin dangurungun inda a yanzu haka jam'iyyar APC take neman hukumar zabe ta kasa INEC da ta sake shirya wani zabe na daban domin fitar da gwamnatin jihar ta Bayelsa APC wadda ta rasa kujerar gwamna a kotun koli ta fito tana cewa Diyo Jire na jam'iyyar PDP bai cancanci ya zama gwamna ba domin bai cika sharuɗan da aka gindaya na lashe zabe ba a wata wasiƙa da shugaban jam'iyyar APC na kasa Adam Sosho Male ya aika wa hukumar zabe ya bayyana cewa sun yi na'am da hukuncin da kotun koli ta yi a makon jiya amma duk da hakan Adam Sosho Male ya hakikance akan cewa Diyo Jire na PDP da INEC ta baiwa shaidar lashe zaben bai cancanta ya zama gwamna ba jaridar Premium Times ta rawaito cewa Adam Soshamale ya rubuta wannan takarda ne yana kalubalantar mulkin da aka baiwa jam'iyyar PDP da ta zo na biyu a zaben bara. Shugaban jam'iyyar APC ya bayyana cewa kamata yayi a ce jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'u masu tarin yawa a ƙananan hukumomi shida da ake da su a cikin jihar ta Bayelsa kafin a iya ba ta mulki. Hukumar INEC dai ta nuna cewa dio jirin na jam'iyyar PDP ya cika duk wasu sharuɗan zama gwamna, don haka ta mika masa shaidar lashe zabe kamar yadda alƙalan kotun kolin suka ba da umarni. To wannan kenan, kafin mu leka jihohin Zamfara da Imo, bari mu fara daukar kalaman yan siyasar wannan jiha, farawa da kalaman tsohon SA makabarta Alhaji Jinaguda dan jam'iyyar PDP da ya shigo wannan fili yana mai bayyana cewa gwamnatin jihar Kano na shirin gazawa ta fuskar getta harkokin kasuwancin wannan jiha.
Ita harka kullun abin da muke kira da al'ummar jihar Kano a zauna lafiya, amma ba daidai bane wani mutum mai gumbar susa kasuwannin mu da suke jihar Kano ya ce sai ya halakar da su. Wannan abun bakin ciki ne. Yanzu ka duba abatuwan nan wadda take hanya fan shekara an halakar da ita. Wannan abin takeici ne, abun bakin ciki ne.
Alhaji Jinaguda, kayan aiki sun riga sun kare, yanzu kuma an koma wa'azi.
A'a, ba maganar wa'azi bace, yanzu mutanen da suke neman abinci kace zaka tashe su.
Ko da akan hanya suke, gwamnati ba za ta yi aiki akan su.
Magana akan hanya ake, wannan ba daidai bane. Ka kwace abatuwa. Ko da yake ba mai mamaki ba, mutanen nan kun ce sai kun sosa jikin kunan ku da manjagara. Malam Ibrahim Shekaro, abin da kake yi kai daidai.
Me Malam Ibrahim Shekaro din yayi?
To ya ga mutanen nan ya ce idan za a yi sadi can ba zai goyi bayan Bahar ba. To abinda kai Malam Ibrahim Shekaru kai daidai. Duk abinda yake ba na gaskiya ba Malam Ibrahim Shekaru, ga yawo wa'annan mutanen su fita daga cikin halin abubuwan da suke. Domin lokacin da kaci zabe baka da kowa baka da komai, sai lillahi wahidul qahhar.
Wai ga mai sauraro, kai dan wace jam'iya ne?
A cewa za kai dan wani gari ne ni? Ne gwarza kullun idan muna magana da kai sai ka rinka nema ka hargitsa min lissafi. Abinda muke ka ban mu aika da sako, ganduje komishinoni da muke da su a gwamnatin ka da yan majalisu da muke da su, kai dan majalisa bi kake da shi, da Malam Bello Butubutu da dan majalisa na Jawakin Tofa, shi ma naga kamar dai ba naka bane.
Wace rigima ta Malam Ibrahim Shekaru da kake cewa rigima ce ta sa cikin gida ta jam'iyyar APC? Ina ruwan ka
Allah ya kullata. Malam Ibrahim Shekaru, ka zo mu haɗu da mu da kai mu kori ganduje. Muna godewa jam'iyyar PDP ta jihar Kano da ƙasa wadda aka bawa Shehu Wadasa Gagi shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kano, mai girma Jamilu Abubakar Danbata sakataren jam'iyyar PDP na jihar Kano, mai girma Ambassador Aminu Wali. Da yadda Allah, ko kana so ko baka so, jam'iyyar nan ta fi karfin ka, ba za ka zauna a cikin ta ba, dole sai mun kore ka. Idan gaskiya ake so ma, maimakon a ce an bawa Sadiq Wali kwamishinan ruwa, me yasa ba za a ba wani Carlos dan Nasarawa kwamishinan ruwa ba? Ko kuma idan a mata za a dauka, a dauki Rabi Shehu Sharada a bata, in kuma a tsofaffi ne a dauki Isufu Zara a bashi, amma a dauka a ce kai a gidanka za a ba, wannan ba daidai bane. Mai girma babanmu Aminu Wali, kaga kai babana ne, amma abinda kake bana jin dadi.
Kafu gandu da sanin wanda ya kamata ya kwamishinan ne?
To ni ina ruwa na da gandu?
Babu ruwan ka ci gake ambata cewa Ganduje iwa Aminu Wali kwamishina?
A'a, me yasa aka ba Sadiq Wali?
Kai me yasa ka zo kana wannan zance?
Me yasa ba za a ba wa mai girma babanmu ba wa dama su? Amma wannan ba daidai bane abubuwan da ake.
Alhaji Jinaguda, tsohon SA makabarta a jam'iyyar PDP, ba ta shiga harkokin siyasa ga matasa a dama da su, batu ne da ake kallon tun a baya ya sha samun kiraye-kiraye a fadin wannan kasa. Domin kuwa a can baya har wani kudiri aka fara gabatarwa a gaban majalisa da ke nuna cewa matasa ba su yi kankanta wajen jin ragama ba. Tun a wancan lokaci matasan suka fara shigowa cikin harkokin siyasar. Sai dai wani tudu wani gangare, yanzu haka ana kallon matasan sun fara ja baya wajen shiga a dama da su a cikin siyasar. Wannan ta sa Bello Musa Naira Sharada dan jam'iyyar APC ya leko wannan fili, yana kira ga matasan da su rinka shiga harkokin siyasar, musamman ma a karamar hukumarsa ta birnin wannan jiha.
Jan hankali ga matasan mu akan su dinga fitowa suna yin harkar siyasa, ba a bar dattawa ko tsofaffi suna ta yi ba. Matasa su dinga fitowa suna yi, musamman Dr. Abdullahi Usaini Umar Ganduje Abba na kowa, Abba harka shugaban kungiyar dalibai na mazaban Sharda, wanda muke san dole muke mai ya fito yi mana takara a karamar hukumar birni da kewaye.
Wannan kalamai naka ba su yi tsauri da yawa ba, ka ce dole sai ya fito muku takara? Ai sai yana da niyya.
To ai mutum ne na matasa, kuma duk mutumin da kaji an ce mai dole abinda baya so ne. Mu kuma mun ga irin taimakon da yake yi a harka, ba mukami ne da shi ba, kawai wata kungiya ce ta dalibai da ya jagoranta, yake empowerment, yake koya sana'o, yake ba da tallafin karatu. Abubuwan da yake sun fa irga kuma bawon Allah nan mutun ne jajirtacce haziki mai ilimin addini ga na zamani daktari kuma yana da cibiya a karan kansa ta lafiya wanda ta ke taimakon al'umar Kano gabaki ɗaya ba wai Kano municipal kawai ba yasa muke son jagororin mu mai girma mun tare shi ya kasa mai girma honorable Shaban Ibrahim Sharda wannan dan naku shi bai da sai
makaddara ya karbi wannan koke naka zai fito wannan takara wace irin nagarta zaka nuna wa al'umma cewa wannan gwani naka yana da irin wannan nagarta
to ai na ga ya ma a yanzu fa shine shugaban kungiyar dalibai na mazaban Sharda dan shekara 2 kawai in kaga irin gudunmawar da ba na empowerment harkar yayi dalibai ba da scholarship abubuwa da dama wanda wallahi wannan lokacin ba zai banni ma na fade su ba yayi abubuwa da dama
yake kujerar shugaban dalibai a iya cewa ba abu ne karami ba wanda zaka alakanta shi da wannan rike kamar karamar hukuma guda
to na fa ga ya ma yana da gidauniya fa a karkashin kansa ta Kano state ko ince ta kasa baki da gidauniyar sa ce a karkashin sa take kuma yake tallafa al'umma
ai gidauniya kace wannan kofa al'umma miliyoyi da dama wanda suke karamar hukuma bune a ce zai iya rike su a matsayin wanda zai wakilce su a majalisar tarayya
to mutumin da ya jagoranci dalibai me zai hana ya jagoranci karamar hukuma bune da ke waye muna dai jan sa kuma muna ƙara tunasarwa muna ƙara jan hankalin Hajjia Asiya Balarabe Umar Ganduje garkuwar marayu ki tirsa sakanin nan naki kuma inda nake faɗa ki tirsa sai dole ya fito ya mana wannan takara
babu wani wanda ya fishi nagarta karamar hukuma birnin sai shi
karamar hukuma birni a yanzu babu wanda ya kai shi tantance
me sauraro sai da kalamaka kuwa
dole ne a zo a bincika iya abubuwan da ya kai a mazabar mu ta Sharada
Bello Musa Naira Sharada daga jam'iyyar APC rage radadin rayuwa dai guda ne cikin jigon bunƙasa rayuwar al'ummar musamman idan aka bayyana samun nasara ga wanda ake tsammanin zai fiddo wannan al'umma daga halin da suke ciki sai dai a kalamai irin na Jamilu Shehu Bakin Ruwa dan jam'iyyar PDP na kallon har yanzu akwai saurarina a Kaba ta fuskar samar da kayayyakin more rayuwa daga gwamnatin jam'iyyar APC
wannan al'amari da ma da muke ta cewa kada a zabi wannan gwamnatin kada a zabi wannan gwamnatin mutane suka kuma zuwa suka zabo ta to yau ga irin ta nan abinda muke ta fada yau akalla a ce gwamnati shekara 5 ba wani abu da aka iya wa mutane masalan yan arewa al'ummar jihar Kano ba wani abu da za a daga a nuna a ce gwamnatin tarayyar Najeriya ce cewa al'umma yau gwamnatin demokuraɗiyya da dukiyar mu take hannunka amma an kasa mana komai an rikita komai alaji babu sukuni talaka ya shiga wani hali
wace irin wannan kalubalen da ka zo da shi ga ita kanta jam'iyyar APC a gefe guda kuma suna ganin cewa ita wannan jam'iyyar ta APC fa sai san barka
ina ne zaka ce sai san barka duk wanda ka tuntuba kuka yake yi yau ka sako gwamnatin jihar Kano yau kasuwancin ma gaba ɗaya ne ma ake a rusa shi ga kasuwanni nan muna ji muna gani ana rubuta takardu ana kai musu ana cewa su tashi wai su koma wani dan gwaro yake ko dan tuzuru to saboda haka dai wannan abin da muke ga gwamnati na ƙasa ake kawo kasuwancin jihar Kano
karfa ka manta fa shi fa wancan kuɗi da gwamnatin Kano take karba da shi fa ake gudanar da waɗansu ayyuka fa managarta fa
to mu dai har yanzu bamu ga komai ba an ce ana karɓar kuɗi
ba za a ce lokaci yayi wurba da kuka zo kuna kalubalantar gwamnatin Kano yanzu
cin shekarar su biyar ba abin da suka wa al'umma da wannan kuma nake jajantawa Malam Ibrahim Shekarau abin da yake samu su a jam'iyyar APC da ma mun san abin haka za ta faru saboda menene bawan Allah na hede muka ga masa ya hada kai da mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso shi yake kaunar sa yaki to yau ga abin da yake biyo baya nan
ai abin da ya zargi shi ma a cikin jam'iyyar ta ku kusan abin da ke faruwa da shi a yanzu shi sa ya fice ya bar jam'iyyar
ki to mulki ba shi bane mutunci yau ka kira da mutuncin ka shine yau gashi nan ga mulki kuma amma ana keta masa rigar mutunci da wannan muke kira ga shugabannin kungiyar allo naji Allah nan kun tsaga shi gida biyu ya rabe kowa ya dauki nasa saboda haka kuma wannan rubutu da kuke a jikin wannan allo mun ji yanzu ya koma munanan rubutu
ai ka riga ka ce fa dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya ne kai kuma waccan kungiya a jam'iyyar APC take ina ruwanka da jam'iyyar
ai mu tarbiya ce ta yan Kwankwasiya idan muka ji abu na ba daidai ba mu tsawatar ko kuma mu bada shawara
me sukai ba daidai ba
wannan kalamai da suke ga yau dunan su wannan abin a addinin musulunci ma kuskure ne wannan allo yanda kuka tsaga shi gida biyu kowa ya dauki nasa kowa yana rubuta munanan kalamai a jiki ku tattaro wannan allon ku bani zan kona shi domin wannan allon dama mun san ba allon sha bane
ka ji da rigima da ke cikin jam'iyyar ka ta PDP tukuna ba ka dinga tsallaka wata jam'iyya
daban ai mu alhaji babu wata rigima a tsarin mu na Kwankwasiya
gashi nan ana ta fitowa cikin jam'iyyar PDP ka ce babu wata rigima a ciki
wannan maganar fita alhaji dabara ta rage mai shiga rija ko ya shiga daga ba ko ya shiga da baya amma mu mun san Kwankwasiya kullun nasara muke samu kuma da yaddar Allah mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso shi zai gyara kasar nan da jihar Kano
Jamilu Shehu Bakin Ruwa daga jam'iyyar PDP mu je ga kalaman Sani Baban Gida da ya shigo yana mai mayar da martani kan wasu kalamai da yace Ahmad Arwa yayi
wannan rigima tunda take tsayawa zamu je Jos mu zauna ayi wa Arwa gargadi akan wannan saboda mu ba mu manta alheri alheri wanda yafi ban mamaki da Arwa har yake wannan rigima da Shehu asuba karfe 7 muka je muka tashi Shehu muka tashe shi akan ishu na asibiti haka Shehu ya dauko kuɗi ya biya mu wannan abu ba ma jin dadi
wannan rigimar ba kamar Sadonan Kano wanda shine tsohon jagoran ku kuke jaza ba
ba jaza man muke ba ai Sadonan babu ruwan sa
dan kan zame muku masu siyasa kuke nan kun riga kun yi wanci a bayan yanzu kuma kun yi farrago
ai kowa da kake ganin sa ai yana da mutunci kuma ya san mutuncin tsarin da yake bi kuma ya san mutuncin iyayensa ya san yan uwansa bai kamata su haka da shehu ba
dama an ce tunda suka hadu kasuwa ce ta bukata za su rabu dama
a'a ba kasuwa ce ta bukata ba shehun nan yana girmama shi lokacin da aro yake kantoma asali ma shehu shi shigo da aruwa tsarin shi siyasar ta rauni a jigawa yake tsarin siyasar sa
kuma yanzu an hadu shi ne za a rabe ba za a duba makuma al'umma ba
shehu ba abokin fadan sa bane saboda duk mutumin da ya ma alkai bai kamata ka saka masa sharri ba
menene sharrin da aka saka
kaza mu ba mu ji dadin wannan ba
Sani Babangida daga jam'iyyar APC shi ma dai Hassan Dan Ada daga jam'iyyar APC legowa wannan fili yana mai yaba wa shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Kano wato Alhaji Ali Haruna Makoda bisa yadda yace ya zama zakarin gwajin dafi a gwamnatin jam'iyyar APC
duk jihar Kano a siyasa wa kaji ana ce malami fadan Allah
wane ne
ai ba Ali Haruna Makoda ba ban Allah nan fa akwai lokacin da aka samu matsala da ƴan mai baya son mu faɗa yake alkairin sa amma ya mun faɗa ƴan bakin man jihar Kano ban Allah nan ya tafi kaba da kaba har sai da yaji fadan shugaban kasa sai da yaga an zo an bude musu gidajen da suke sai da bakin mai
wace irin matsala aka samu
matsala da aka samu aka zo aka rarrafe musu gidajen man su na bakin mai sai da yaje kaba da kafa Allah ya bayi nasara sannan ya da aka samu nasara a jihar Kano da ta duk mun koma mun daina sai da bakin man nan
ba aikin su bane idan sun hango wata matsala tunda matsayin su na wakilan al'umma su yi din miwa wajen ganin
to ai aikin ne ya jawo har ya tashi din kafa da kafa mai girma gwamna Kadimul Islam ya tashe shi za ka gani duk wani abu da zai bullo a jihar Kano mai girma gwamna shike sawa a gaba shike turawa duk da shi Alhaji Haruna Makoda baya so mu yabe shi kuma ba za mu daina fatan alkhairi ba kuma ayyukan su yau kadan muka duk fada kenan sai mun dinga fada da kanan ayyo man tanaji sai mun fada yake suna alkhairi
ba ka ganin cewa yana da wata bukata ne anan gaba yasa yake iri
ba shi da wata bukata in ba ta ubangiji ba kuma Allah ya iko sa ko wani wanda ya sai hana ai shi ba ajin sa ne amma aikin alkhairin sa zamu fito da sama da dubu
me kake nufi da haka kenan
abinda nake nufi zai zo zuwa gaba tun da shi baya so ma mu yi mun magana gwamna aikin sa yake bi sabilillahi tsakanin sa da Allah shi sa yake san ilimin addini kenan Allah gaba ta malam ga alkurani ga hadisan manzo Allah kangaran ne fa in kana neman kangaran ka samu Ali Haruna Makoda ai an gama 2023 gwamna zai tsayar da shi da har ruwan kwata ya mishi saboda farin ciki mutumin nan satin da ya wuce cewa mu daina batun magana takara amma mu duk da ga mu masoyan sa mun ji abin da yace ko mun dakata amma wallahi zamu yi ta aikin alkhairi in dai mun gano shi nasa sai mun zo mun fada mun san aiki ne kaban bawa bagan duje ne yake yin sa ka kalli mutumin nan fa yanda yake tiritiri da yan jam'iyya ba su kansu yan jam'iyya wa kaji ya zo ya kushe shi
ga yan midiyar kuma sun fito suna
waye ya gaya ma
har yanda ta tuwaye wayen su
waye ya gaya ma duk jam'iyyar APC banda mai girma gwamna waye kai shi alkhairi shi in yi ma alkhairi ma baya so ma ka je ka yabe shi
Hassan Dan Ada daga jam'iyyar APC kotunan sauraron kararrakin zabe dai kotu ce da yan takarar da suka gaza samun nasara kan garza ya gabanta dan neman hakokin su ga misali anan Kano sa'ilin da hukumar zabe ta ayyana gwamna Ganduje a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar dan takarar jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir Yusuf ya garza ya gaban kotun yana kalubalantar waccan nasara daga bisani kuma kotun ta yi watsi da wannan bukata inda tun a wannan taki jam'iyyar PDP da dan takarar ta suka sake daukaka kara zuwa kotun daukaka karar da ke Kaduna inda ita ma ta tabbatar da nasarar gwamna Ganduje tun a wancan lokaci dai an yi ta kallon a fadin jihar Kano kamata yayi a ce akwai kotun daukaka karar to sai dai a ɗan kwanakin nan an kaddamar da kotun daukaka karar a nan Kano wanda da zarar dan takara zai shigar da kokensa gabanta ba sai ya je Kaduna ba kai tsaye zai wuce ne zuwa Mila Road ya kuma gabatar da kararsa wannan ta sa muka jiyo barista Dele Olani yana mai bayyana cewar kaddamar da kotun ci gaba ne ga al'ummar wannan jiha
kasan yawancin mutane a da ba sa zuwa su dauka ta kara saboda zuwan Kaduna idan za ka dauka kara a Kaduna kudin da za ka biya zai gagare ka saboda haka idan an yanka hukunci a Kano yawancin mutane ko ba su yarda da hukuncin din ba sai su ce sun barwa Allah saboda na farko ba su da kudin da za su je Kaduna na biyu kuma lawai ma soro suke ji saboda abubuwan da yake faruwa a kasan nan su kama hanya su je Kaduna zuwan kotu da dafa kara a Kano yanzu wallahi zai amfana za wato a bangaren
adalci
jama'a za su samu adalci wato to insa bari in ce dai wa an kawo adalci a gida kenan ka fahimce ni ko na biyu kuma a Kano tana cikin jihar da kana ji na ko saboda haka a ce a Kano yanda yake ba mu da kotu ta dafa kara abun mamaki ne na farko Aloma Muktar daga Kano yanzu wato farkon CJN mace wato Dairu Mustafa daga Kano ne Adoke da yayi Attorney General daga Kano ne Malami ma daga Kano ne da haka ma da bazan iya tana ba saboda haka abun mamaki ne a ce ana dafa kara a Kaduna da kisa da aka yi anan saboda yawancin karan ake a Kaduna a kotun Court of Appeal daga Kano suke taso
to kada duk mutum da sabu cigaba sosai
fiye da kan zato sa ka zato ba ma
barista Dele Olani masanin shari'a a nan Kano da yake batu ake na kotu a nan ma dai kotun kolin kasar nan ce ta dage kararrakin da aka shigar gabanta wanda ke kalubalantar hukuncin kotun na sauke tsohon gwamnatin jihar Imo Emeka Ihedioha daga kujerar sa da kuma soke nasarar da jam'iyyar APC ta samu a zabukan bara da aka gudanar a matakai daban-daban na jihar Zamfara kotun dai ta dage karan ne zuwa ranar 12 ga watan Maris na wannan shekara dan jam'iyyar PDP da ke kare Emeka Ihedioha ne ya bukaci a dage karar domin baiwa bangarorin damar kammala shirye-shirye sai dai lauyan jam'iyyar APC da ke kare Uzodin ma Damian Dodo bai kalubalanci roƙon APC ba alƙalin alƙalan kasar nan mai shari'a Tanko Muhammad ne ya jagoranci alƙalai bakwai a sauraron karar ta Ihedioha da mambobin APC a Zamfara kan kalubalantar wancan hukunci a ranar 14 ga watan Janairun wannan shekara ne tawagar lauyoyi bakwai garkashin alƙalin alƙalai suka tsige Ihedioha daga kan kujerarsa ta gwamnatin jihar Imo tare da ayyana Hope Uzodin ma a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar sai dai kuma bayan yanke hukuncin Emeka Ihedioha ta hannun lauyan sa Chief Kanu Agabi a ranar 5 ga wannan wata na Fabrairu ya shigar da kara gaban kotun inda ya nemi a soke hukuncin da aka yanke na ranar 14 ga Janairun wannan shekara matakin kotun dai ya janyo cece-kuce wanda har ta kai ga babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ta nemi kotun da ta sake nazari kan hukuncin da ta yanke na kura Emeka Ihedioha game da batun Zamfara kuwa kotun tun a baya ta ce APC a jihar bata gudanar da zaben fitar da gwani bane wannan ta sa kotun kolin ta ce ba ta da halasattun yan takara don haka ba za ta iya kasancewa wadda ta lashe zabukan jihar ba tun da farko dai sanata Kabiru Marafa ne ya fara shigar da kara a gaban wannan kotu inda ya kalubalanci zaben fitar da gwanin da jam'iyyar APC ta yi sai dai tun bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin tsohon gwamnatin jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya amince da wannan hukunci
Gendala ba shiga birni ba
baki daya kuma da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim ya kasai shine jagoran siyasa na wannan gida Ahmad Rabiu Jayin da na gabatar nake cewa assalamu alaikum